وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya da fuskokin mu a wannan yammaci na asabar kenan wanda yake 9 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1443 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine daidai da 16 ga watan 10 shekara 2021 a wannan masallaci namu mai albarka na masjidin Nur da ke nan bakin Fadama domin gudanar da muhadara kamar yadda aka sanar mai taken muhimmancin zumunci da kula da shi ga babban shehi kuma ya amsa mana kiranmu ya zo domin ya baje mana koli akan wannan maudu'i da aka bashi domin ya isar mana da saƙo na wannan muhimmancin zumunci da kula da shi wanda yake cikin al'umma wanda za ka samu da yawa yau al'amarin namu akan zumunci ya yi baya wanda kuma abin koyin namu masoyin namu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin ɗabi'un da ya fice da su ya shahara da su tun kafin zuwan musulunci ma wanda aka tabbatar mishi da shi mutum ne mai kula da zumunci wanda idan ban manta ba ko a cikin tarihi lokacin da mala'ika Jibril ya zo mishi ya samu razani da tsoro da firgici al'amarin da Nana Khadija ta sassauta mishi zuciyar shi ta kwantar mishi da hankali take tuna mishi irin abubuwan alkhairi da yake yi sai take gaya mishi daga ciki tasluqu fil kalam kana maganar gaskiya cikin al'amuranka ma'asilatul arham sannan kuma kana sada zumunta taimakon gajiyayyu wanda yake cikin tsanani wanda bai da shi ta dinga gaya mishi to ya kuma gashi kuma sai muka yi watsi da wannan ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ko bayan da Allah ya tuwo shi kuma sai aka karfafe shi akan sada zumunta din nan don haka ba zan cika mu da surutu ba zan miƙa abin magana zuwa ga babban shehi Sheikh Malam Bashir Lawal Muhammad wanda zai gudanar da mana da wannan muhabara muna fatan Allah ya mashi jagoranci akan wannan muhabara da zai mana mu kuma sai mu baje koli da alƙalami da biro muna ɗauka abin da malam zai gaya mana daga ƙarke kuma a ɗan ba da 'yan mintoci ko da 2-5 haka in akwai masu tambaya sai zama cewa baya da tambaya a wannan lokaci din ina fatan falai tafabbal mashkura Allah ya saka malam da alkhairi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سؤال بركة من بودياج الله سبحانه وتعالى لهذا أمو أو أن مثلا في مسجد النور لكي وأن لاي هو أنبواء لأكي شيء ما باكين فدما a cikin garin Zaria a wannan rana Asabar 9 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 2443 kuma 16 ga watan 10 miladiyya 2021 kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar muka ji maudu'in da aka bada aka ce ai magana akan ta shine muhimmancin sada zumunta da kuma hadarin yanke zumunta ba tare da na yi wasu maganganu masu tsawo ba a matsayin gabatarwa kai tsaye za mu shiga cikin maudu'in da za mu yi magana a kansa na kasa abin da zan yi magana a kansa gida-gida akwai bayani a kan me ake nufi da sada zumunta sannan me hukuncin sada zumunta a musulunci, sannan yadda alkur'ani mai tsarki ya ba sada zumunta mahimmanci, sannan yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kula da sada zumunta, sannan maganganu na magabata da manya-manyan malamai a game da sada zumunta, sannan nau'ukan waɗanda ake kiransu dangi da ɗan uwa waɗanda ake tsammanin a sada zumuntarsu, sannan sai fadage na sada zumuntar, daga nan kuma sai mu tafi zuwa ga fa'idoji da ake samu idan an sada zumunta, sannan haɗari da musibu da za a iya fuskanta idan aka yanke zumunta, sai kuma wasu nasihohi da ya kamata ne majunanmu a matsayin takaitaccen saƙo wanda ya kamata mu tafi da shi a matsayin ƙarshe na wannan muhadar. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saki harshe na in faɗi abin da yake daidai, sannan kuma ya yalwata ƙirajenku ko kuma ku amshi abin da yake daidai. Abin da yake kuskure kuma Allah ya gafarta mana, Allah subhanahu wa ta'ala kada ya kama mu da shi. Abu na farko ne ake ce masa da zumunta, da larabci sada zumunta ana ce masa silatul rahim ko ake silatul arham, kalmomi biyu ne, akwai sila akwai arham. Sila a larabci babban malamin lugha al-Imam Ibn Faris rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa maqayisul lugha yace da wawu da sadu da lamu wa sala asali ne kwara daya, duk inda mutum ya ganshi wa sala da yake fa'idantar da dammu shay'in ila shay'in, a hada wani abu da wani abu, kun ga da Hausa ma sai aka ce sada, to a hada wani abu da wani abu an sada, hatta ya alaƙahu har wannan abin ya haɗe da wannan, to shi ne a larabci ake ce ma sila. Shi ya sa kishiyarsa ake cewa alwasu ziddu hijra, sadawa ko haɗawa kishiyar wannan to ita ce ake ce ma ƙauracewa. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi a cikin sharh Muslim wato al-Minhaj yace wa amma silatul rahimi fa hiya al-ihsan ila al-aqarib ala hasabi hal al-wasil wal mawsul, yace a shar'ance idan an ce sada zumunta abinda ake nufi da sada zumunta shine kyautata ma na kusa dangi gwagwadon halin shi mai sadawar da kuma wanda za a sada mawa, fataratan takunu bil ma'a, wani zubin sada zumunta na kasancewa ne ta hanyar zuciya kamar yadda za mu gani, wataratan bi ziyarati al-Imam an-Nawawi ya ce wani zubin kuma da kai masa ziyara, wassalami ko kuma ka gaishe shi, wataratan bil khidmati wani zubin kuma kai masa hidima, shi wanda za ka sada zumuntarsa duk wannan ana ce masa silatul arham al-ihsan ila al-aqarib ala hasabi hal al-wasil wal mawsul, kyautata ma dangi na kusa ta hanyar kula da shi mai sadawa da kyautatawa da kuma shi wanda za a kyautata mawa. Babban malami al-Allamah Ibn al-Athir a cikin littafinsa An-Nihaya fi Gharib al-Hadith yace qad takarrara fil hadith dhikr silat ar-rahim, haqiqa a cikin hadisi sada zumunta ya maimaitu, wa hiya kinayatun an al-ihsan ila al-aqrabin, malikin al-asir yace sakaye ne idan an ce silat ar-rahim ko silat ar-rahim to sakaye ne na kyautata ma dangi na kusa min zawin nasab waɗanda kake dangantaka ta jini da su, wal asha da sirkai, wata abu fi alaihim da kuma yi musu mu'amala mai taushi war rizqi bihim da lausata zamantakewa a tare da su war ri'ayati li ahwalihim sannan kuma ka riƙa kula da halin da suke ciki suna da shi ba su da shi suna da lafiya kwana biyu baka ga wani ba in kusa kuke ka bincika ka ji wani irin hali yake ciki wa kadhalika in ba'udu aw ata'u kyautata musu nan koda sun yi nisa ba su kusa da kai kuma koda su sun munana maka kai ka kyautata musu sai ya ce wa qat'ur rahmi ziddu dhalika kulli idan aka ce kuma yanke zumunta to shi kuma wannan yanke ita kuma wannan yankewar ita ce kishiyar wancan abin da aka ambata mana saboda haka muna da abu biyu muna da silatul rahim muna da qat'ur rahim ko a sada ko a yanki ko a sada ko a yanki sadawa kishiya ce ta yankewa yankewa kishiyar sadawa ce to abinda babban malami al-Imam Ibn al-Athir ya ambata ce al-Allama Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa makarimul akhlaq shi yayi kokarin bambanta mana tsakanin abin da ake ce ma albirru ne da kuma silatul rahim sai yake cewa idan aka ce birrul walidai kyautata ma iyaye wannan kyautata ma iyayen tana da bambanci da kyautata ma dangi shine sai yake cewa hunaka farqun bainal walidain wal aqaribil akhari akwai bambanci tsakanin ɗan iyayen mutum guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa da kuma danginsa suna da bambanci sai yace fa al aqaribu lahum as-sinatu wal walidan lahum al-birr su dangi an ce a sada zumuntarsu su kuma iyaye an ce a kyautata musu a dakata musu wal birru a'la min as-sila malam ibnu al-uthaymeen yace kyautata ma iyaye na saman kula da dangi لأن البر خطرة الخير والإحسان دومن أبن ده أكي تيما البر كلا ده إياه شيني كتوتة مجرتا أجريس سنوكما كتوتة الخير كيويت الخير أجريس لكن نفسلة ألا يقطع أما ساد زمنتا أبن ده أكي نبي شيني كاكين كزمنتا كاكين كزمنتا شيسا يتشي شيسا أكي تيما mai saba ma iyayensa ake ce mishi al-aq shi kuma mai yanke zumunta shi kuma ana ce mishi qati'un wanda bai bin iyayensa sunansa aqun shi yasa a larabci ma saba ma iyayen ake ce mishi uququl walidai shi kuma mai yanke zumunta sai ana ce mishi qati'un kamar yadda za mu gani a cikin hadisi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira al-imamu abu al-abbas al-qurtubi rahmatullahi alaihi al-maliki a cikin littafinsa al-mufhim yake cewa ar-rahm ibaratun an qarabati ar-rajul min jihati tarfai aba'ihi wa in alaw dangin da ake magana akan su waɗanda ake tsammanin ka tada zumuntarsu su ne dangin ka ta ɓangaren iyayenka maza da kuma iyayenka mata tsarfai aba'i iyaye maza wato mahaifin mutum da kuma mahaifiyarsa to danginsu gabaki ɗaya wa in alaw ko da sun yi sama da a ce yanzu za a ƙaddara za ka iya gano danginka daga yanzu suna nan kuma da rai misali tun daga babanka kakanka na farko kakanka na biyu kakanka na uku har zuwa annabi adam alaihi salam da za a iya gani to dukkaninsu suna neman ka kyautata musu ka sada zumuntarsu da za a dawo ta ɓangaren mahaifiya ita ma a faro haka a faro har a kai zuwa ga annabi adam alaihi salam inda a ƙaddara suna nan za a iya ganinsu to ana tsammanin dukkaninsu ka sada zumuntarsu shine ma'anar wa in alaw ko da sun yi sama sannan wa abna'ihi wa in nazali sannan haka danginka waɗanda ƴaƴanka suka haifa maka kaje jikokinka kenan wa in nazalu koda sun yi ƙasa can can da a ce yanzu zaka ga inhihin ɗinka kana da rai to ana da buƙatar wannan inhihin ɗin naka ka kada zubuntar ka dangin ka ne shine sai ya ce wa ma yattasilu bi tarafaini min al'amali wal ammal haka nan abin da ke da alaƙa da su ɓangarorin dangin naka na babbanninka da kuma ne gwaggwanninka babbannin ƴan uwan uba gwaggwanni ƴan uwan uba mata wal akhwali wal khalat haka nan ma ya kumbobin mutum da kuma innoninsa da kuma kawunninsa wato dangin mahaifiyarsa kenan su ma waɗannan dukkaninsu suna cikin dangin mutum da ake tsammani a shar'ance mutum ya zama ya sada zumuntarsu gwaggwadon iyawarta gwaggwadon kula da me kike bukata a wajen sada zumunta sannan wal ikhwati wal akhawat haka nan ƴan uwan mutum na maza da kuma ƴan uwan shi mata duk sun cika cikin wannan wa man yattasilu bihim min auladihim bi rahamin jami'a haka nan duk waɗanda suke da alaƙa da kai ta ɓangaren ƴaƴanka idan an ɗauki zumunta a dunƙule wadda suka taro su to dukkaninsu ana tsammanin ka fada musu zumunta in ji al-imam abul abbas al-qurtubi al-maliki rahmatullahi alayhi ina jin da wannan takaitaccen bayanin mun fahimci me ake nufi da sada zumunta sannan su waye ake tsammanin a sada zumuntarsu a mahanga ta shari'ar musulunci to me hukuncin sada zumunta sada zumunta yana ɗaya daga cikin abinda malaman usulul fiqhin mu suke cewa istisha shari'ar musulunci ta zo ta tarar da sada zumunta ana yi tun kafin zuwan musulunci ana kula da sada zumunta da shari'ar mu ta musulunci ta zo ta ƙarfafa wannan inda ana yi a matsayin wani abu da ake ɗaukar sa a matsayin humanity ko kuma al'ada kawai to sai shari'a ce ta ce naka akwai ababen da malaman mu suke cewa suke ce masa huququn da'at ilayha al-fitrah wa aqarratha ash-shari'ah akwai wasu haƙuƙa a ɗabi'ance duk mutum lafiyayye wanda ƙwaƙwalwar shi bata rikice ba ɗabi'arsa bata lalace ba to yana tsara waɗannan haƙoƙin da shari'ar mu ta musulunci ta zo kuma sai ta ƙarfafe su to sada zumunta na ciki to shine sai malaman mu suka ce babu shakka a game da cewa sada zumunta wajibi ne ba mustahabi ba sada zumunta wajibi ne abinda ake ce ma wajibi shine abinda idan kayi to za a baka lada in kuma baka yi ba to za a maka azaba shine ake ce mishi wajibi to sada zumunta wajibi ne babban malami al-imam al-qadhi iya a cikin sharhin sa na muslim ikmalul mu'lim yake cewa wala khilafa anna silatar rahimi wajibatun ala al-jumlah babu sabani a tsakanin malamai akan cewa a dunkule sada zumunta wajibi ne sannan kuma me wa qat'aha kabiratu sannan yanke zumunta yana ɗaya daga cikin manya manyan zunubai al-imam abul abbas al-qurtubi shi ma ya karfafa wannan magana yake cewa bayan ya kawo hadisan a cikin muslim waɗanda suke tabbatar da sada zumunta sai ya ce wannan hadisin akan kansa ya dullu dalalatan wadihatan ala wujubi silatir rahimi ala al-jumla wannan hadisin yana nuna cewa ashe sada zumunta wajibi ne wa ala tahrimi qat'iha kuma ashe yanke zumunta kuma haramun ne wa annahu kabiratun sannan kuma babban zunubi yanke zumunta zunubi ne babba babban malami al-allama ibn al-usaymin ya shi ma yace fasilatul arhami wajibatun sada zumunta wajibi ne wa qat'uha sababun lil la'nati wal hirmani min dukhulil janna sannan yanke zumunta haramun ne sabadi ne na la'ana yana jawo la'ana Allah ya tsine mauta sannan kuma yana hana mutum shiga aljanna nesa da zumunta ana tsammanin sadawar nan ta jawo mata shiga aljanna domin wajibi ne yanke zumunta ana tsoron mutumin da yake aikata haka ya shiga cikin la'anar Allah Allah madaukakin sarki ya nisantar da mutum daga rahamarsa kuma ya haramta ma mutum shiga aljanna ba shi ba aljannar Allah al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa al-birr was-sila yake cewa kusancin da mutum yake da shi da iyayensa to ana kwatanta shi da kusancin da yake da shi da danginsa shi yasa zamu ga tutari Allah madaukakin sarki yakan hada kamar yadda zamu gani a ayoyi da kyautata ma iyaye da sada zumunta Allah ta'ala yana hada su a wurare ya hada su a wurare da yawa a cikin alqur'ani a kyautata ma iyaye su kuma dangi a sada zumuntarsu wannan a taƙaice kenan mun fahimci hukuncin sada zumunta ina jin ko a yanzu muka tashi ya mun fahimci cewa wani abu ne da shari'ar musulunci ta nemi mu yi dole ba mustahabi bane kana da dan uwa kana da dangi to kakkaza ta cewa sada zumuntar su wani abu ne da in ka ga dama kai in baka ga dama ba kai a'a shari'a ta ce dole ke kai yadda kake sallah kake jin sallah wajiba ce to haka ake tsammanin ka ji a ranka cewa sada zumunta shi ma wajibi ne yadda kake jin kin yin sallah haramun ne kuma zunubi ne babba da zai iya ai haifar wa da mutum bala'i to haka ake tsammani mutum ya ji a ranka cewa yanke zumunta shi ma irin wannan hukuncin yake da shi ina jin mun gane ayo gaba ta uku sada zumunta a cikin alqur'ani da yadda kuma alqur'ani ya ba sada zumunta muhimmanci ayoyi masu yawa sun zo a cikin alqur'ani mai tsarki waɗanda suke bayani a game da mahimmanci da kuma girman wannan mas'ala ta sada zumunta amma dai kawai za mu haƙura mu ambaci ayoyi guda biyar aya ta farko Allah ta'ala yana ce mana ulul arham ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah wa ulul arham dangi ma'abota zumunta ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah dangi sashin su suka fi cancanta da sashi su kyautata ma juna su kula da juna Allah a cikin tsarinsa ya sa akwai gado a tsakanin juna idan aka tashi ana maganar rabon gado asbabun irki guda uku ne to mafi girma a cikinsu annasa dangantaka ta jini mai biye mata ita ce an nikahu aure mai biye ma wannan a matsayin na uku wanda bai cika ma faruwa ba shine alwala'u kana da bawanka sai ka yanta shi to wannan yanta shin da kai ya yantu to idan da zai mutu ba yi da wanda zai gaje shi kai zaka gaje shi to kun ga na farkon da na biyun dukkanin su malamai sun ambata mana suna cikin dangin mutum domin a cikin bayanin da al-imam Abu al-Abbas al-Qutubi ya ce mana wal afha hadda tarkan mutum al-afha tarkan mutum to shine Allah ya ce wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ma abuta zumunci su suka fi cancanta da junansu a cikin littafin Allah mai tsarki kun ga wannan ishara ce zuwa ga me kula da sada zumunta sannan Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka madha yunfiqu annabi sallama Allah ya ce masa sahabbanka suna tambaye ka me za su bada me ya kamata su riƙa badawa qul ma anfaqtum min shay'in sai Allah ya ce duk wata kyauta ko wata sadaka ko wani abu da za ku fidda a cikin dukiyarku ku fadil walidai ku fara ba iyayenku guda biyu uba da uwa sai ya ce wal aqrabin sannan sai dangi na kusa-kusa shi ya sa hatta zakka idan ka tashi fidda zakka kana da dangi to su ne kamata ka fara badawa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina da dangi ya manzon Allah idan na fitar da zakka zan ba su yace ka ba su in kai kayi abu biyu silatun wa sadaqatu ka ta da zumuntarsu kuma kayi sadaka Allah zai baka lada biyu zakkar da zaka ba danginka tafi zakkar da zaka ba wanda ba danginka ba lada wannan tabbataccen abu ne a cikin shari'a ba ta musulunci shi yasa kakka zama inuwar gidanya na nesa kashaki idan da mutum zai zo ya fitar da zakka ya karar da ita gaba ki dai a danginsa kuma ba waye yake ma shari'a ba domin kafin zakka suna da haƙƙi a cikin dukiyarka ta kula da su haƙƙi na kula da su to kila ba ka ki ba su bane kana musu duk abin da ya cancanta kuma sannan zakkar ka ka tashi fitar da ita kuma ka ba su kuma ta kare a cikin su to ba kai ma Allah ne shi ba kai daidai to kun ga wannan abin kula ne sannan Allah madaukakin sarki ya ce fa ati zal quba haqqahu wal miskina wabn as-sabil kararan nan Allah da su ya fara yace fa ati zal quba haqqahu wanda yake da dangantaka da kai fa kusa ka ba shi haƙƙinsa wal miski sannan ka ba miskini wabn as-sabil sannan kuma an tafarki kaga anan kai tsaye Allah ta'ala cewa ne fa ati zal quba haqqahu wanda yake da dangantaka da kai ta kusa to ka ba shi haƙƙinsa kuma wannan umarni ne na wajibi domin babu tsarifi babu wani abin da ya karkatar da wannan umarnin ka ce ba na wajibi bane a wajibi ne sannan Allah ta'ala ya sake ce mana wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah الذي تساءلون به وند ان كنت شي ذاكو يروقو كنا تشوا دان الله امك والارحام لا تقطعوها انت كما زمنتا كف ينكيتا حاجه نكم من عند الله عبادك يحنا من ينك زمنتا فنن الله مدوكتين سلكي يتي فهل عطيت ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم فهل عطيتم ko yanzu ba ku tsammanin ya kusa a gare ku an tafsidu fil ardi kuma kuna yin banna a ban kasa wa tuqti'u arhamakum kuma ku tsayayyin ta zumuntakku Allah ya hada al fasad fil ardi da kuma qatr rahim banna a ban kasa ta'addanci kashe mutane bata musu dukiyar su sace suka ce sai sace su ake sai an bada kudin fansa shi wannan yana cin al fasad fil ardi sai Allah ya dauko yanke zumunta sai ya hada su dangin juna ne da mutumin da ya kasance ne ya abanna aban kasa yana kashe rayuka yana bata dukiyar al'umma da mutumin da ya zama yana yanke zumunta Allah ta'ala ya hada su a waje daya sai Allah bi ya faso su sai ya hada su sai ce ulaikal ladina la'anahumullah masu aikata irin waɗancan ayyukan guda biyu da alfasadu fil ardi da qatr rahim ya dabanna aban kasa da kuma yanke zumunta to waɗannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu albarka ya nisantar da su daga rahamarsa ya haramta musu shiga aljannarta fa asammahu yasa su suka zama kurane in an faɗa musu wa'azi ba sa ji a ga musu aya ta dace ta bi ta nan ta ta nan wa a'ma absarahu kuma da za a nuna musu gaskiyan ba za su bi ba Allah ya makantar da idanuwansu wannan fata da zumunta ce in ka shiga suratul baqara akwai magana ta da zumunta in ka shiga cikin suratul ibrahim akwai ta da zumunta a ayoyi guda biyu Allah ya yabi masu sadawa ya kuma zo ya soki waɗanda suke yankewa ga sunan sannan sai ta da zumunta a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su ma hadisai barkatai ga sunan masu dindin yawa sun zo a game da ta da zumunta da wajibcin haka da kuma haramcin yanke zumunta amma su ma za mu faɗi hadisai guda biyar hadisi na farko wannan sada zumuntar tana ɗaya daga cikin siffar mutanen kirki tun a jahiliya Umayyah ibn Abi Salt ɗaya daga cikin manyan mawaƙan jahiliya yana siffanta Abdullah ibn Jud'an cikin siffanta shi da yake yake cewa a azkuru hajati am qad tafani haya'uka inna shimataka alhaya'u wa ilmuka bil huquq wa anta faqd laka alhasab almuhazzab wassana'u yake cewa a azkuru hajati am qad tafani haya'uka yace wai in faɗi bukata ka ko kunyata da kake ji domin gaya idan mutum ya kai a kyauta ko da ka zo kai fuskarka yake kallo sai ya diba ya baka baya bukata sai ka ce bani idan mutum ya kai gaya a kyauta da ka zo kai diba zai ya baka shine ce azkuru hajati am qad katani haya'uka yace wai shin in faɗi bukata ta ko kunyata da kake ji ta isa inna shimataka alhaya'u shi dabi'aka jin kunya ce yace wa ilmuka bil huquqi sannan kai masa dan haƙoƙin sa da zumunta ne wa anta fardu wa anta fardun kuma dama kai wani reshe ne a cikin dangi ne laka alhasab almuhaddab kana da dangantaka wacce take tsaftacciya wassana'u kuma kana da ɗaukaka har ya ci gaba daidai yaban to wannan Abdullah ibn Zuja'an dan wannan na Aisha ne sai da nana Aisha ta zo ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam tace bai musulunta ba tace inna Abdullah ibn Zuja'an yasilu ar-rahim wa yujifu al-malhus wa yaq'i ad-dayf wa yaf'alu wa yaf'alu wa yaf'alu a yadkhulu al-jannata ya rasulullah sai ya ma'aikin Allah kawuna dan uwan babata Abdullah ibn Zuda'an mutum ne wanda ke sada zumunta mutum ne da ke agaza ma wanda ya shiga cikin niyyarsu mutum ne wanda ya kasance mai aikata ayyuka na alkhairai kala kala ya ma'aikin Allah zai shiga aljanna kuma ba musulmi ba ne amma saboda nagartarsa da kyawawan halayensa sai nana Aisha ta zai shiga aljanna كما نصنع لا يدخل الجنة لأنه لم يكن يوما ما رب يكرني خطيئتي يوم الدين أمير سنة بذيش داء الجنة سوّد بي كأفة من شوى يا الله تجافر كامل من بين على الله رعا واتو بي مسلم تبكي وكون غني هو أتشم ونا النبي صلى الله عليه وسلم لوك تندنا نا خديجة رضي الله عنها تزوتنا لله شنسا bayan ya shiga damuwa bayan haduwar sa da mala'ika Jibrilu alayhi salam a kogon sau wahayin farko cikin lallashinta da sai ta ce kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada ta ce na rantse da Allah Allah ba zai tozarta ka ba saboda ne innaka latasilu ar-rahima kana sada zumunta farkon fa wahayi ke ashe tun a jahiliyya kyawawan cikin manya-manyan kyawawan ɗabi'u akwai ne akwai sada zumunta ka zama mai kula da dangi ta ci gaba da lissafa abubuwan da sai hadisi na mutafaqun alaihi riwayar da na Aisha radiyallahu anha hadisi na biyu wannan sifar ta sada zumunta tana ɗaya daga cikin abin da Abu Sufyan ya ba da labari a gaban Kaisar a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarakunan da suke makwabtaka da larabawa yana kiran su yana da yake su zuci shiga musulunci sai aka yi sa Abu Sufyan radiyallahu anhu a lokacin ya je kasuwanci kuma bai musulunta ba ya je garin Sha sai ga wasiƙa ta manzo Allah sama ta zo wajen sarki Kaifa sarki Rumawa rajulun عاقل يبحث عن الحقيقة بعقله مثل ما يتناني ديكي بنتكي غانا جبتيا دا قلوش شيكي من سيشي أجي أن يمومتا وان دي يسن أن نبي صلى الله عليه وسلم في أكي ساعة أكسامو أبو سفيا كما ألوك تنباء أجامتي فكان ما أيتي صلى الله عليه وسلم دا أبو سفيا ثم دا أبو سفيا با مسلمي بني kuma shine jagoran kasuwancin Qurayshawa yana cikin waɗanda suka kafa tushe na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka tarar da shi aka kawo shi gaban Kaisar Kaisar ya ce ma ya kira mutanen shi masu masa fatka ya ce ga yi nan zan mashi tambaya in ya faɗi ƙarya ku ƙaryata shi ya yi masa tambayoyi 11 tambayoyi na hankali tambayoyi na tunani a cikin tambayoyin da yake ya masa ya ce ma za ya amurkun bi wannan mutumin da ya zo ya ce shi annabi ne a cikinku me yake ba ku umarni da shi me yake ce muku ku yi Abu Sufyan ya ce kultu na ce u'budullaha wahdahu yana ce mana mu bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'an kar ku gama Allah da komai a cikin bauta watruku ma yaqulu aba'ukum ku tsala abinda iyayenku suke faɗi na hada Allah da wani a cikin bauta wa ya'muruna bis-salati sannan yana umurtan mu da mai sallah wal zakati yana umurtan mu da mai zakka wal sidqi yana umurtan mu da gaskiya wal afafi yana umurtan mu da kama kai wal silati sannan yana umurtan mu da sada zumunta wannan fa a farkon musulunci sannan wannan an bada wannan shaidan ne a gaban kafiri kuma kafiri ne ya bada wannan shaidan akan annabi sallallahu alaihi wasallam in wannan ya nuna wani abu yana nuna muhimmancin sada zumunta a cikin musulunci ashe wani abu ne da tun a farkon musulunci da yi wasa da sada zumunta ba hadisi na uku hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma muttafaqun alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna rahima shajnatun min ar-rahman lallai ita zumunta wata jijiya ce daga Allah sunan ta ma daga sunan Allah aka samu Allah yana cewa ana ar-rahman wa anti ar-rahim ishtaqtu ismaki min ismi man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tu annabi sun yace Allah ta'ala yana cewa ita zumunta daga sunan Allah take sunan Allah ar-rahman ita kuma sunan ta ne ar-rahim duba akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun a ar-rahman akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun a cikin ar-rahim to daga sunan Allah aka samu Allah ya bada ka'ida cewa duk wanda ya sada ka wasaltu zai sada shi zai sada ka da ne zai sada ka da alkhairi a duniya da lahira alkhairanka ba za su tsaya wa man qata'aki qata'tu duk kuma wanda ya yanke ki zan yanke shi Allah zai yanke mutumin da bai sada zumunta da alkhairi kamar yadda zamu gani a gaba insha Allah hadisi na hudu shi ma hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa in kai bako yana da haƙƙin kwana uku a wajenka kilan bako ya zo gidanka to kana da an dora maka kula da shi na kwana uku idan kwana uku suka cika to kayi abin da zaka yi in ka ci gaba da yi to sadaka kake masa da kyauta da kyautatawa amma na wajibin ka gama in kai kwana uku kaga cewa to shikenan da safa sai ka ce masa to yau ne zaka tafi ko kuma yaushe zaka tafi yace a ai ta kula dai to sai ka ce ba laifi ke yi da ke mutu to akwai wata ne ce da waina a nan layi kuma nan a nan sannan akwai mai dan wake a can baya in kuma shayi kike so akwai mai shayi da biredi shi kuma yana saman can sai ka dawo ka gida ba kai ne ki ba abinda shari'a ta dora maka kwanaki uku ka gama amma in ka ci gaba da yato iftani mun ga ne sannan na biyu manzo sun ce wa man kana min billahi wa min yawmin akhir falyatil rahimah duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ta isa da zumuntarsa kuma shi ne mahallin shahid sannan annabi sun ya sake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira to ya fada alheri ko ya kama bakin sa shi in ka san ba za ka fada alheri ba kai shi to kun ga wannan hadisi shi ma yana bayani akan muhimmancin sada zumunta حديثنا ديار شيما حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من ذن أن صلى الله عليه وسلم يتي الإمام الترمذي يروي توش بسنة دي صحيح يتي تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم بقى تشين إلى من دأ النبي يتورى من مخويا yace ku san ilimin geology, ilimin dangantaka genealogy, ilimin dangantaka, ka san danginka, ka san sunayensu. Ma tasiluna bihi arhamakum, abinda za ku sada zumuncin ku da shi. Ka san danginka, ilimi ne sanin dangantaka, ilimi ne. Laraba yana iya da cin manya-manyan ilmoma, daga cikin ilmoman da Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ya shahara da su, akwai ilmul anta, ilimin dangantaka. Zai faɗa ma babanka, ya faɗa ma kakanka, ya faɗa maka kakanka. Wanda mu da yawa Hausawa ba ma ba wannan ilimin mahimmanci, ko baƙaƙen fata. Wanda ka tambaye shi kakan shi na biyu bai san shi ba. Yara a riƙa zaunar da su ana koya musu dangi. Iyayenmu mata sun fi wannan ƙoƙarin. Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka, waɗanda suke da rai, waɗanda kuma suka rasu Allah ya gafarta musu. Sun fi wannan. Iyayenmu mata sukan zaunar da mu su karanta mana su ce wane kaza, wane kaza ga shi. Wani zubin haka nan sai mahaifiyarka ta zo sai ta ce maka ka shirya za ku tafi ƙauye. Kawai a je a zagaya ta ce wannan shi ne kaza, wannan shi ne kaza, wannan shi ne kaza. Wallahi ilimi ne. Ko manzo sama ya ba da umarni a ciki a kansa. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafinsa bayanu fadli ilmi salafi ala ilmin khalaq ya sa shi a cikin al-ilmin nafi, cikin ilimi mai amfani, ilimin sanin dangantaka, wanda yau muna wasa da shi. To manzo sama ya ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, ku koyi ilimin dangantaka domin ku san yadda za ku sada zumunci. Fa inna silatar rahimi, manzo sama ya ce domin kaga sada zumunta muhabbatun fil ahli, tana jawo soyayya a tsakanin dangi. Duk mutumin da ya zo ne sada zumunta za ka ga an fi san shi. Haka ne ko ba haka bane? Masratun fil mal, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki na amfani da wannan ya sa dukiyarka ta yalwata. Yalwatar dukiya Bahaushe da yake cewa mai badawa bai taɓa rasawa ba. To duk mutumin da yake sada zumunta ba zai taɓa rasawa ba. Allah ta'ala zai yalwata masa a cikin samun shi. Sannan man sa'atin fil asr, sannan kuma sada zumunta na jawo Allah ya maka jinkirin rayuwa. Jinkirin rayuwa ka daɗe a duniya. Daga cikin abin da tura suke faɗa mana suna cewa cikin abin da ke sa mutum ya daɗe a duniya suna cewa akwai medical facility. Suna cewa mutanen ƙasashen Turai da mutanen Asiya sun fi mutanen Afirka daɗewa saboda sun fi asibitota masu kyau. To mu ga asibitin da nan. Silatul rahimi, ka sada zumunta ka ga yadda Allah zai ma. Kuma nan da ake magana fa Allah zai sa ka daɗe a duniya sosai ba. Daɗewar za ka yi sosai. Ita ce fassarar gaske. Duk da malamanmu suna da saɓani a kai. Wasu suka ce masratun fil asr, sai suka fassara shi suka yi tawili. Suka ce ana nufin an yaj'alu Allahu umraka mubaraka, Allah zai sanya rayuwarka ta zama mai albarka. Wannan har ya jawo akwai tattaunawar da aka yi da Imam Suyuti da wani malamin sa. Ya jawo Imam Suyuti ya rubuta littafin sa Ifadatul khabar bi nafsihi bi ziyadatil umri wa naqsihi. Ifadatul khabar bi nafsihi bi ziyadatil umri wa naqsihi. Sunan littafin Imam Suyuti kenan. Shi yana janibin fassarar mu ta farko cewa tabbas Allah na ƙara ma mutum rayuwa. Mai sada zumunta Allah ta'ala na sa ya daɗe a duniya kuma ya daɗe lafiyar shi lau, domin ba amfanin daɗewa kuma ka zama ma mutane kaya. A ce ka kai shekara 90 amma digirgir kana wannan da daɗi. To wannan yana ciki. To waɗannan su ne wasu daga cikin hadisai masu ɗimbin yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne batu a kan sada zumunta. To sai maganganun magabata an rawaito daga Sayyidina Umar kamar yadda Imam Abdul Razzaq As-Sana'ani ya rawaito a cikin littafin sa Al-Musannaf, yake cewa laysal waslu an tasila man wasala. Sayyidina Umar yake ba sada zumunta bane ka ce ai wane yana sada zumunta ta ni ma bari in sada mishi. Sai ka ɗauko wayarka sai ka duba ka ga waye ya kira ka satin da yake, sai ka ce ni ma bari a rama mai suna wannan biki. Ajo kenan wannan, ajo kawai kake yi, kawai biki kake yi da ajo. Amma sada zumunta na gaske yanzu Sayyidina Umar shine sai ce zalikal qisasu biki ne wannan, yamin umma a abin da ya kamata kai shine sai ka dauko waya ka sai ka rika sukuhole ka shiga contact ɗinka waye na dade waye ya dade bai kira ni ba kai kawai sai ka kira shi ko kuma ka aika maka da shi to shine sada zumunci walakin alwasl an tasil man qata'ak sada zumunta shine abin da ake nufi da shi shine ka sada wanda ya yanke ma waye ya dade bai zo wajen ka ba kai tashi ka tafi aje wajen wani irin farin ciki ake ji da kai da kai ziyara da wanda ka kai ma wani irin daɗi kuke ji da can shaitan ya shiga zuciya ka yi sake-sake shi ma shaitan ya shiga zuciya shi ya yi sake-sake da ka kai mai ziyara kawai sai ji duk waɗannan sake-saken gabaki ɗaya an kau da su shi ma haka zai ji kai ma haka za ka yi wannan magana sai na Umar ce kuma ya tabbata manzo kuma ya faɗe ta hadisi mafruu hadisin al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad manzo sunne ya ce walaysa al-wasilu bil mukasi walakin al-wasila man yasilu man qata'a ba ne sada zumunta bane ne yin biki wani na sada mun ne ma bari in sada mishi a mai sada zumunta na gaskiya shine wanda ya kasance sai ya duba ya ga waye bai sada masa ba shi kuma sai ya je ya sada masa na biyu al-imam al-a'mash sulaiman ibn mahra rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin tabi'ai malami ne ban dariya malami ne wasu abu ɗabi'u na daban to yana cewa qala kana ibn mas'ud jalisan ba'da as-subh fi halqati duk da wasu malamai sun ce asalin yana da intifa'i saboda al-imam al-a'mash bai ga sayyidina abdullahi ibn mas'ud ba yace wata rana sayyiduna abdullahi ibn mas'ud yana zaune a masallaci ana halqa ta ilimi an gama karatu fa qala sai yace anshudu allah qafi'a rahimi shi duk wanda ya san yana yin zumunta na gama shi da allah illa ma qama an yace tashi daga nan dan allah fa inna nuridu an nad'u rabbana domin yanzu addu'a nake son ne وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحيم أم فلا من شيوا قفوف كما دا أكي ين الدعاء الشجاع أنا كل يسجد دك مفهوم اللي يزم يا ينك الزمن تاع سيدنا عبد الله المسلم في دن ألا دون بيسم ينا ينك الزمن تاش لان يا الدعاء كي جاء الدعاء متكيك القوى صحابي عبد الله بن مسعود زي يا الدعاء مسلاتي an gama karatu yace ya gama duk mutumin da ya zo mai yanke zumunta ne shi don Allah ya gama shi da Allah ya tashi kai ya ja mana zani addu'a za mu roki Allah kai ya ja mana Allah ya ki karban addu'ar mu ya tashi dake ku dube da magabata suka dauki sada zumunta nana Aisha radiyallahu anha tace inna makarim al-akhlaqi 10 munyan manyan dabi'u guda 10 sai ka haddace su sannan ka dauke su a matsayin ma'auni wanne ne ba ka yi injina na Aisha wannan asarin nata al-Imam Ibn Abi Dunya ya rawaito shi a cikin littafin sa Makarim al-Akhlaq na farko ya tace sidqul hadith in za ka faɗi magana kai gaskiya kar kai ƙarya kar ka take kai ƙarya ka faɗi gaskiya duk abin da za ka yi ka faɗi gaskiya ka huta malam sa'ad yace in zaka fadi fadi gaskiya komai take ta maka kafiya sai mu gode Allah shi daya dan shine sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talakai na kwari da tudu da samaniya sannan yace in ji editan ba na gaskiya wanda ta fi dubin zinariya ina nufin malam abubakar imamu ki Allah gafarta musu ko na farko ce wasidqul ba'ati fi ta'atillah sannan ka zama mai gaskiyar ruko sosai wajen yi ma Allah da'a duk abin da ya zama da'a ne ga Allah to ka zama ba ka wata da shi wannan ma kyakkyawar ɗabi'a ce na uku wai da'u ta'i duk wanda ya zo ya roƙe ka yace dan Allah ka bani ka bashi ko ƙarya yake ka bashi ya tafi ba wanda ya ce sai ka bincika duk wanda ya zo ya ce ka bani ko bashi shi da shi ya sanin makan ya gaba kai kake sama al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla kai ne hannun kake sama shi kuma hannun shi na kasa na na kike ce wannan yana cikin tawawan dabi'u sannan wa mukafa'atu sani sannan idan wani ya maka aikin alkhairi kai ma kai masa duk wanda ya maka aikin alheri ka kamanta kai ma karama mishi sannan tace wasilatur rahim da sada zumunta kun ga mahalli shari sannan tace wa ada'ul amana sannan kitar da amana sannan wa tazammum min ja sannan da tsare haƙoƙin makwabci wa tazammum lis sahib sannan da tsare haƙoƙin aboki wa qirab bayt sannan kuma da tanadan mabaki abinci ya zama gidanka ko da yaushe baki suka zo za ka yi iyaka abinda za ka yi ka tautata musu sai ta ce wa ra'suhunna al-haya duk kuma ga baki ɗaya jagora kyawawan ɗabi'u ita ce kunya domin idan mutum bai da ita to duk waɗannan ba zai yi su ni mana yanzu ta kai mafa saboda yanke zumunta kai baka je ba dan uwanka zai taso ko ya maka waya sai ka ce ai bana nan kuma kana daki don Allah wannan wace irin lalacewa ce wai baka san ganin shi sai ka ajiye shi kai zai zai dora ma mutane wahala kana nan sai ka ce baka ce zan zo da Allah zan zo gani nan zan shigo mota ce ani yanzu nan ma ina Lagos mini bidiyu kayi ƙarya ka yanke zumunta ba ne duk ba daidai ba ne waɗannan sannan na hudu al-imam Amr ibn Dinar rahmatullahi alayhi yana cewa ta'allamu annahu ma min khutwatin ba'da al-faribati a'azamu ajran min khutwatin ila bi rahim al-imam Amr ibn Dinar tabi'i babban malami ne al-imam Malik yace na je zan yi karatu a wajensa amma abu daya hana ni in yi karatu a wajensa in kuka ji za ku sha mamaki yace na ga yana karantar da hadisi a tsaye yace shi yasa na kasa karanta hadisin manzon sama a gaban sa haka imam Zahabi ya faɗi a cikin sayyid al-alamin nubala to shine Amr ibn Dinar to yake cewa ku sani cewa babu wani tattakin da mutum zai yi bayan sallar farilla tattakin da zakai daga gidanka ka zo masallaci to ba tattakin da yake shi lada kamar tattakin da zakai na sada zumunta daga yin sallah ka tako daga gidanka ka je kai ladan da za a rubuta maka to me biye masa in dai tafiya zakai to ce tafiyar da zakai dan sada zumunta in ji al-imam Amr ibn Dinar tabi'i ne babba kada ba da kai faɗi sannan al-imam Abdullah ibn Marwan yace al-majrum mujahid al-imam mujahid ibn Jabr yace nace ma malamin mu mujahid inna li qarabatan mushrika yace ina da dangi amma ba musulmi bane mushriki ne wali alaihi dainun sannan kuma ina bin shi bashi mutum yana da wani dan uwa ba musulmi ba ke wannan wanda ba musulmin bai zo yayin ranci a wajensa afa atrukuhu lahu yace in yafe mishi bashin qala na'am al-imam mujahid yace ka yafe mishi wasilu sannan in kana da wani abin da zaka kara mishi zaka kara mai ya ci bashin ka na naira 10,000 ya kata biya kuma ba musulmi bane dangin ka ne al-imam mujahid ya bada fatawa yace ka ce ka yafe mishi 10 sannan kuma ka ce turo account ka sake tura mishi 20,000 kana da shi kuma ba musulmi bane saboda ne saboda dangantaka to shi yasa kai tsaye zamu tafi gaba ta gaba nau'ukan dangi da kuma haƙoƙin da ke kan mutum a kansu dangin mutum gabaki ɗaya kala huɗu ne akwai dangi mai haƙoƙi uku shine qaribun muslimun jaru gashi ɗan uwanka ne kuna da dangantaka sannan kuma gashi musulmi sannan kuma ba ku da nisa kamar irin yanzu nan cikin gari kaga kun fi waɗannan kun fi mu sotari mu da muke can za ka ga ga gidan ƙani ga duk ma ƙofa ɗaya ake shiga to irin waɗannan da kuke cikin gida ɗaya gidan gadan nan tare to haƙoƙi uku ne a tsakanin ku da su gashi ɗan uwanka dangi sannan gashi musulmi sannan kuma gashi maƙwabci Allah zai yafe ma mutum yi wasa da wannan Allah zai yafe mu mutum yazo kan cici ina za a sa cimini inda hayaki zai rika fitowa a zo ana zazzagin juna a bakin titi wa da kan wata kila ma kawun shi ne ko babban shi ne Allah zai yafa wannan da wuya to kun ga yana da haƙoƙa uku na biyu shine qaribun ghayru muslimin kuma jahu dan uwanka ne na dangi amma ba musulmi bane amma kuma makwabcin kai akai rashin sa'a gashi kuke da gida in ka tafi wasu garuruwan ba zariya maganan ba alhamdulillah zaka ga irin wannan akwai jawohin da zaka ji haka zaka ga wani musulmi wani ba musulmi ba to yana da haƙƙin kaji haƙƙi na farko shine haƙƙul qaraba haƙƙi na biyu kuma haƙƙul jiwa gashi dan uwanka na jini sannan kuma gashi makwabcinka to ka tsare masa waɗannan haƙƙoƙan na uku shine qaribun muslimun ghayru jari dan uwanka ne musulmi ne amma kuma ya tafi Lagos a Lagos yake zaune ba makwabcinka bane ko kuma yana Kaduna daga nan zuwa Kaduna da nisa to kaje da nisa to yanzu shi ma yana da haƙƙoƙi nawa yana da haƙƙoƙi guda biyu haƙƙin kasancewar ka musulmi sannan kuma haƙƙin kasancewar ka dan uwanka na dangi ka tsare kar kai wasa da su akwai haƙƙin na hudu shine qaribun ghayru muslimin wala jar ba makwabcin ka bane ba musulmi bane amma kuma dan uwanka ne yana can wani gari akai rashin sa'a ba musulmi bane shi sannan kuma dama ba kusa-kusa ba to ka tsare masa haƙƙin sa na ƴan uwantaka ka tozar kakka tozar ta wannan haƙƙin duk da ba musulmi bane shi to ka gani wannan ce to duk su ne waɗannan suke da haƙƙoƙa guda uku da haƙƙoƙo su ne guda hudu Allah ta'ala ya ce wa abdullahi la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sai ce ne wa bil qurba kaga nan ya dunkula dangi sai ce wal yatama wal masakin sai ce wal jari bil qurba wal jari junub wa sahibil jannah har zuwa karshen aya to waɗannan su ne na ukan danginka da kake da su guda huɗu ko akwai na biyar wani ya ce ya kama na biyar mu gani tunda na fara ai ban gwada ku ba in san malamin makaranta ya kamata in yi tambaya ai ta zubawa haka nan kawai ba tsayawa ai a dan sha shayi akwai na biyar kun gane hudin ai to waye zai kama na biyar akwai na biyar in ka ce babu sai ka kawo hujja in ka ce akwai sai ka kawo waye ce babu ka gano na biyar ai dangi ake magana dangi hudu danginka musulmi sannan makwabcinka danginka ba musulmi ba makwabcinka danginka ba musulmi ba makwabcinka ba danginka musulmi ba makwabcinka ba kuni ke ba na biya to su ne waɗannan dangi duk danginka haka suke a duniya ba za su fita cikin hudun nan ba ko dai ya zama yana da haƙƙoƙa uku ko ya zama yana da haƙƙoƙa biyu ko ya zama yana da haƙƙi ɗaya shi to sai fagagen sada zumunta mun ji ai a baya malamai sun faɗi cewa ko ka tafi kai musu hidima ko ka ba su kuɗi ko kuma kai musu ziyara babban malami al-Allama Ibn al-Uthaymeen yake cewa ita shi sada zumunta ya zo a cikin alkur'ani da sunna kai tsaye Allah ya ce a sada zumunta Allah bai mana bayanin yadda za mu sada zumunta ba to wannan yana daga cikin abinda malaman mu suke ce mushi mutlaqi kai tsaye an saka an ce a sada zumunta saboda haka abinda za a yi shine sai a koma a gaya al'ada ta yi bayani a al'adanci wa kullu ma ata wa lam yuhaddad ko bi shar'i kal hajji fa bil uhdudi duk abinda aka zo a cikin shari'ar musulunci aka sake shi aka ce ayi ba a ce ga yadda za a yi ba to al'ada ita za ta faɗi saboda haka abinda za a yi shine sai a koma a duba al'ada kana da dangi masu kuɗi ne kawai ka ga yanzu sada zumunta shine lokaci bayan lokaci da kai musu ziyara dan Allah kimana kada ka riƙa yin ziyara ba kawai ya tanayi da kawai ya ji ya bugu ke sai ya tanaji ƙwanshi ƙwara goma na kaza ko na zagi shi ke nan kawai ya wanko ƙafa ya zo sallah ta kusa dai da a tamfar da zai ɗanka ma matan shi da ‘ya’ya to sai ya zo ya kawo maka ƙwai guda goma abin da yake tsammani kai kuma ka ba shi tarmar a tamfar guda goma to ba don wannan ba don Allah sada zumunta ka ga mai kuɗi baya buƙatar ka ba shi wani abu kawai ka je ka kai mishi ziyara na zo ne kawai mu gaisa a mai kuɗi ne dai ma ƙasa yana can a turai yake rayuwa ko a ƙasashen larabawa ko a asiya babba ka kawai shi ne wani ɗan lokaci sai ka ɗan sama kati sai ka ɗan sa shi ke nan kawai sai ka mai kyau domin ta ba a ɗiban kuɗi in kuma ka ga kana da ƙarfin iko sai ka kira shi international call shi ke nan ka ga minti ɗaya ƙila 500 in ka ga za ka iya ko kuma ka mishi flashin shi ma sada zumunta ne sai ka mishi flashin ko ka sa mishi call ne ya fi list call ne shi kuma sai ya kira ka sai ku sada zumunta kai ka ce da ladar ko kana zamanin shi yake da ladar ai ba shi ya maka call ne din ba kai ne kai mishi call ne call min nan da ka mishi ko da bai kira ka ba ka sada zumunta ba ya gani ya ci an tuna da juna ina da wani dan uwa a shi da yake Zaria kila ma can amari yake ko yana unguwar lalle shi kuma yana can ingila a tsakiyar birnin landa ba yi duk wannan ya su duk waɗannan za a kula da su to haka ake kula da sada zumunta ko ka yi ta waya ko ka tafi a ƙafa ko ka tafi buƙata suke da ita ka ba su irin wasu abubuwan da ake yi muke wasa da su an yi haihuwa kaga irin ɗan an yi haihuwan nan ka ɗan samu wani abu da za ka bada ko sabulu ɗaya ne wallahi ba ƙaramin farin ciki yake sa ma dangi ba idan aka tashi ba sai an ce wannan sabulun wane ya kawo sabulu ɗaya ka kawo wanda za a wanke yaro da shi sai ake jin daɗi to balle a ce ka kai mu matsayin da ka sai riga balle a ce ka kai wa matsayin da ka ce har da atamfa na ita mai jego ka ce ga shi a jego da shi a goya yaro ka ga duk waɗannan suna ciki to a taƙaice dai saƙon da wannan gaɓar take karantar da mu shari'ar musulunci ba ta iyakance me ake ce ma sada zumunta ba al'adar ku ita ce za ta yi ka ga irin mutum ɗin nan da ake na family na shekara-shekara yana da tasiri a ce duk inda mutum yake dangi ne an hazo ko kuma da sallah duk a haɗu a ga juna silatul rahim ne to duk al'ada ita ce za ta hukunta wannan abinda bai saba ma shari'a ba to sai gajiya da fa'idojin da ake samu idan aka sada zumunta abu na farko shine mutumin da ya sada zumunta to Allah subhanahu wa ta'ala zai sada shi da alkhairi kamar yadda aka ji a hadisi man wasalaki wa saltuhu duk mutumin da ya sada zumunta Allah ba zai yanke masa alheri sannan na biyu duk mutumin da ya sada zumunta Allah subhanahu wa ta'ala ya sutu lahu fi rizqihi Allah zai yalwata masa arzikinsa za ka kawai kana samu wani rugudun sai kai ta mamaki ma dama kana ɗaukar nauyin dangi sai ka ga ta ina ma Allah ke kawo maka gudunmuwa wallahi sai kai mamaki ba ka cin haram kai ma'aikacin gwamnati ne ka ga manya-manyan abubuwa na zuwa maka sai ka rasa ta ina ma kake magance waɗannan matsalolin kuma ka tabbatar da ba ka cin haram saboda me saboda kula da zumunci kula da dangi wannan annabi kuma ya faɗa sannan na uku Allah ta'ala zai jinkirta ma mutum a ajalinsa ko kuma ka fassara ta biyu Allah zai sa ma rayuwarsa albarka malaman mu suna cewa rubba umri qasrat amaduhu wa tasa'at amdaduhu akwai rayuwar da zaka samu mutum shekarun shi dan kadan amma kaga ababen da ya haifar na alkhairi ba su da iyaka sai kaga an ce mutum gabaki ɗaya shekarun shi 40 ne amma da zaka lissafa ayyukan alkhairin da yayi ba zaka iya lissafa ka ga albarka ce a rayuwa to haka nan kuma a zahirin ma Allah subhanahu wa ta'ala ke baka yamhullahu ma yasha'u yuthbitu Allah yana goge abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama asalin littafin na hannunsa ne Allahu al-ma'us kuma malamanmu suka ce kowane mutum yana da ajali biyu ne a wajen Allah akwai ajalin da Allah ya sanar da mala'iku akwai kuma ajali ne shar'i wanda Allah ya bamma kansa sani so daga in mutum ya sada zumunta sai Allah ya dauko wancan wanda bai sanar da kowa ba sai ya ce ai masa aiki da shi har mala'iku su zata su Allah ka ce shekara 60 zai ce ja dama a wajena na kaddara 70 zai saboda zai sada zumunta kuma ya sada zumunta so daga shekarun shi a kara mai goma ya ci gaba da rayuwa dangi ya ci gaba da karuwa da shi shi ma kuma yana jin dadi kaga akwai wannan sannan na hudu duk mutumin da ya sada zumunta to sada zumuntan nan na jawo masa farin ciki da soyayya a tsakanin dangi wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun karanta shi a baya kowa zai soka domin jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilayha haka ka'ida take Allah ta'ala ya halicci zukata akan san wanda ya kyautata musu duk zuciyar da ka kyautata ma wasu ita kuma ba za ta manta da kai kaga akwai wannan sannan fa'ida ta biyar yana jawo mutum soyayyar Allah domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fi so sai ce imani da Allah aka sake tambaye ta sai ne sai ce sada zumunta daga kai imani da Allah to cikin aikin da Allah kuma yake so kai to ka tsara zumunta kakka yanke ta sannan fa'ida ta shida tana karfafa juna karfafa alaka ta dangin idan ana sada zumunta to zaka ga dangin suna da karfi suna da karfi sannan na bakwai fa'ida ta bakwai duk mutumin da zai zama yana sada zumunta to Allah zai bashi wani mataimaki daga gare shi duk wanda ya niyyar cutar da kai Allah ba zai bari ya cutar da kai ba wannan ya zo a cikin hadisi da al-Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sahihinsa al-Imam al-Bukhari kuma ya rawaito shi a cikin al-Adab al-Mufrad hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen sa hadisin sayyidina Abu Hurairah wani mutum ya zo wajen manzo Allah sai ya ce ya Rasulullahi inna li qarabatan hasiluhum wa yaqta'un ce ya ma'aikin Allah ina da dangi kullum ina sada musu da zumunta amma su ba ruwan su zai su yanke min wa uhsinu ilaihim wa yusti'una ilayya ina kyautata musu su kuma suna muna na mini ويجحدون علي واحلم عنهم سنا من موتى ني كما سي اني حقري اني ياتي بس سي منزو على السنه تي لان كان كما تقول كانما تستفهم المل منزو السنه تي ان كا كسن دين ده يدا كفدا حتى يكي تو كمان كانا واقع مس قران ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك عن السنه تي با الله بزي بشي بينا باك مكي بك a kansu matuƙar ka kasance a kan haka danginka ba su kyautata maka kai kuma kana kyautata musu suna maka shirme suna ma wuta kai kuma kana haƙuri to Allah zai baka mataimaki to sai kuma munanan sakamako mummunan sakamako da yanke zumunta ke haifarwa abu na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala yana gaggauta ba mai yanke zumunta azaba cikin a duniya tun a duniya annabi sama ya ce babu wani zunubi da Allah ya fi cancanta ya gaggauta ma mutum kama shi tun a duniya kafin ya je lahira fiye da yanke zumunta da kuma zalunci in kai waɗannan abubuwan guda biyu to tun a duniya ka tsawara sakamakonka ka yanke zumunta shi ke nan ba wanda zai zo wajen ka kawai kai ka zama bature ko kuma aka zo ka ce kai kai baka san da zuwan mutum ba kawai bai san da za a zo ba haka kawai ga waya ana da ita ba za ka kira ni ka sanar da ni ba ina da activities ina da programs ina sai ki tsawara shi ko ya taba ture an kawo mishi abinci daidai lokacin wai bakon shi ya zo ko shi ne sai ya mika mai jarida wai ka karanta jarida shi kuma kawai zai je ya haye dining table ya ci gaba da cin abinci shi kana hango shi kai kuma kana kasa ya baka jarida banza to Allah ta'ala baya yafa yanke zumunta tun a duniya da kuma zalunci. Allah ka tsare mu daga wannan miyagun da biyu. Mummunan sakamako na biyu, mutumin da yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba. A lokacin da za a shiga ba zai shiga ba. Annan sun ce la yadkhulul jannata qati'un, me fassara yake yani qati'a rahimi. Me yanke ba zai shiga aljanna ba, ana nufin me yanke zumunta. Ba za ka shiga aljanna ba in kana yanke zumunta. Sakamako mummuna na uku shine mutumin da ya yanke zumunta shi ma Allah zai yanke alkhairinsa daga gare shi. Na hudu, mutumin da ya kasance yana yanke zumunta Allah zai haramta masa arziki. Ko da ka daina da dukiya, ai dukiya daban arziki daban, ba wuce ya bambanta. Mutane nawa ake ba su dukiya amma da za ka ga tashin hankalin da suke ciki. Yau ba zai iya bacci ba sai an mishi allurar bacci. Kuma komai akwai na duniya. To Allah ta'ala yana haramta mu yanke zumunta arziki. Sannan na biyar, duk mutumin da ya yanke zumunta yana jawo ma kansa, Allah na sanya a kishi a dangi, dangi su zama suna kinsa, ba za a so shi. Sannan na shida, yanke zumunta na jawo shin Allah. Allah baya san mutumin da ke yanke zumunta. Sannan na bakwai, yana jawo ma mutum la'anar Allah da ayar Qur'ani. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكن ظنك وأكثر شيء في نسيه هدي كما كان مجنونا ما أبنا فقودي مسني شيوا أو أن زمن النام يوم واحد إياه يوم وأن تكيد شيء قوي وإن أجن سورين إذا نشوف الأهل يزم الجزء من تزاتين za ka ga idan kana da mahaifiya kamar yadda na faɗi a farko, za ka ga ta fi damuwa ta nuna maka dangi ta kuma ƙarfafe ka akan sada zumuncin. To mu da bamu kai su ba, muke da shekaru matsakaita mai koyi da su, mu ɗauki wannan al'adar ta su. Sannan abu na biyu, mun faɗi a baya cewa sada zumuncin nan ba jiki ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba jiki bane. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab ya ce ba jiki bane. Abinda ake bukata shine kai ka kula suwaye ba ki tada maka kai ka tada. Annan na uku, daga cikin abinda a yau yake kama da sada zumunta kuma ake wasa da shi akwai abokantaka. Abokanai irin wanda aka taso din nan da kawai sai mutum ya samu wata rayuwa sai ya manta da abokanan shi. Kawai shi ce bai ma san inda suke ba, wasu aji ɗaya suka, wasu sun yi makaranta tare da su. To mu dawo mu jaddada irin yadda muka ga iyayenmu suke yi. Mu dai mun taso da za ka samu mu da muke rayuwa a irin wajen cikin gari a waje. Za ka ga wannan ya zo daga Kano, wancan ya zo daga Sokoto, wancan ya zo daga Zamfara, wancan ya zo daga Katsina, duk ba a san juna ba, a layi aka haɗu. Ko kuma iyayenku sun haɗu kila a makaranta allo, ko sun yi haɗu a makaranta. Wallahi ba ma bambanta tsakanin wannan abokin babanmu ne da kanin babanmu. Ni dai nan ina ba ku labari, akwai aminan babana da sai da nayi wa yau, sannan na fahimci cewa ashe ba ƴan uwan juna ba ne su. Amma mu haka nake ne, wannan mu kula da shi shine wasiyata ta uku. Wasiyata ta uku ce wannan abu na hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya, idan za a sada zumunta ya za a yi? Sai ce fal aqrabu fal aqrab, a fara da wanda yake kusa da kai. To nan an ce al aqrab ya danganta, al aqrab yana iya kusa nan kurbi ya kasance cici, dan uwanka ne wanda yake ga gidanka ga gidan shi, kana da kuma wani dan uwa shi kuma yana Kaduna. To idan za ka fara kyautatawa wanda ya fi kamata ka fara kyautatawa shi ne wanda yake kusa da gidanka. Sannan zai iya ɗaukan ma'ana ta biyu, alƙurbul ma'anawi, ya kasance abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kusanci shi ne danginka waɗanda suka fi ɗamfaruwa da kai, to su ya fi kamata ka fara kyautatawa. Sannan dangi mai faɗi, sannan dangi masu faɗi. Sannan an faɗa mana cewa sada zumuntan nan ana kula da munasaba dan ana kula da ya ya kamata a yi al'ada ce ke tantance akwai wanda shi a cikin dangi abin da yafi so shine idan in zai aurar da ya kawai ya ganka gaba gaba shi bai bukata ka mushi komai amma duk lokacin da zai aurar da yarsa to ya kazo to kai wannan abu na ƙarshe da baki daya shine wasu baitota na wani mutum al-muqanna'ul kindi mawaki ne daga cikin mawakan jahiliya tun kafin zuwan musulunci amma tsakani da Allah baitotansa suna da ban sha'awa saƙonni ne na sada zumunta a ciki yana faɗi yana cewa yu'atibuni fi daini qawmi wa innama ديوني في أشياء تقصبهم حمدا أصد به ما قد أخلوا وضيعوا فجور حقوق ما أطاؤوا لها سدا وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم حووا غيي حويت لهم رشدا وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم فليس رئيس القوم من يحمل الحقد لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا بيت وتنسنا شيوا يعاتبني في الدين قومي إنتي ناسة كم باشي حب باشي نزم من باشي نزم من كاتوكي نزم بانكروك دنجي ناسة قدو سنة أرزباكا سنة درجينا كاتك كم باشي ينتي مسوى إنما ديوني في أشياء تقتبهم حمدا يسوى الله دباش عند نجاك جناتي فنايني أجمد أبن ذي جاو أيديك أن تاش ذا عون أبو ديشا في جنجي هو هيتي نيكم أن ذي كما تأجوا اللهم بع تنجي إن شيو باش في أجناي هذا تاد قدينا نيد قدم باشي ku shine habbashin ya tare min katutu akai sanne ya ci gaba da cewa asuddu bihi ma qad akhallu wa bayyahu yace ina toshi abinda dangi na suka tozarta suka kasa yi fugura huquqi wasu ramuka na haƙoƙa ma aqaqula hasada wanda suka kasa toshewa ni sai na je na rika cin bashin nan saboda in toshe waɗannan ramukan haƙoƙa ka aga wallan yace wa innal ladhi bayni wa bayna bani abi yace lalle abin da ke tsakani na da ni da ɗan uwan babana wa bayna bani anni da ƴaƴan babbanina da mukhtalifun jidda ya saba ni da ban su da ba daidai muke da su ba shine sai ce wa in akalu lahan in suka ce za su ci nama na wa faqtu luhumahu ni kuma sai in tattara naman su aje muku wa in hadahu majdi in suka ce za su ruguza daraja ta bane su lahum majda ni kuma sai in gina musu darajar su in sun zo su rusa min gida ni kuma sai in gina musu gida wa in dayyu ghayri idan bana nan suka tozarta ƴaƴana hafistu ghuyubahum ni in ba sa nan sai in tattaro ƴaƴan su in kula da su wa in hum haw ghayri idan suna son su ga na bacci hawitu lahum rushda ni kuma sai in su shirye وإن زجروا طيرا بنحس تمر به wannan kaga canfi ne jahiliya ce yace idan suka kora tsuntsaye dan haifan min da sharri zajartu lahum tayran tabuhu bihi sa'ada ni kuma sai in kora musu tsuntsayen da za su jawo musu arziki wala ahlul hikd al qadim alayhim sannan bana kullata a cikin zuciyata alaysa ra'isul qawmi man yahmilu al hikda duk mutumin da ke kullata wani abu sai shi ba zai zama shugaba ba ka kullace wani a ranka ba ka da yafiya to baka tantance ka zama shugaba ba to ni ba haka nake ba ni bana da kulli da kowa a dangi shine sai ce lahum jullu mali yace duk dukiyata ta tace in ta taba ali ghinan in na ci gaba da samun wadata in dai yana da wadata to dukiyata ta tace wa in qalla mali idan kuma na rasa dukiya lam ukallifu murida to bazan zo in dora maka nauyi ba kuma to haka ake son kai koyi da wannan mawaƙin abin da ya faɗa ka ɗauka kai aiki da shi haka ake buƙatar kowannan ne ya zama a game da danginsa kuma waɗannan saƙonnin nasa da ya faɗa mana masu nauyi ne da za mu ɗauke su mu ɗabbaka su bayan nasosan da aka kawo mana a baya to tabbas abin da ke tsakaninmu na dangantaka da zumunci wallahi zai jawo kuma irin matsalolin da muke fama da su a yau na lalacewar zumunta to da izinin Allah za su zama sun kawo za mu zauna lafiya kuma dukkan waɗannan falalolin da fa'idojin da aka ambata mana na sada zumunta da izinin Allah za su tabbata a tsakaninmu ina mana fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu wanda ya gina wannan masallaci gashi nan kamar a Jidda Allah ya gina mishi gida a aljanna Allah madaukakin sarki ya sa ya ci gajiyar wannan abun da lokacin da yake da rai da kuma lokacin da ba shi da rai Allah ya sa ya yi sadaqa jariya waɗanda suke kula da wannan masallaci suke hidimta masa suke raya shi rayawa rayarwa wacce take ta ma'ana kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah madaukakin sarki ya ba su ladan wannan aiki Allah madaukakin sarki kai ya gaji yadda masu dukiyarmu a game da irin waɗannan ayyuka sannan waɗanda su kuma suke hidimar irin waɗannan hidimomin su ma kada Allah ya gaji yadda su